idan kai magana wanda ta danganci ta'addanci bisa la'akari da hukuma ko gwamnati, wato abubuwa ne waɗanda mutum ko kungiya za su aikata domin tada zaune tsaye game da abin da ya danganci walwalar jama'a, game da abin da ya danganci salwantar rayuka, ko game da abin da ya danganci hasarar dukiya a cikin yanayi irin musamman na ɗaukar makami ko wani amfani da cin ƙarfi wanda ya wuce kima ta fuskar amfani da wasu abubuwa da nake iya jasa salwantar rayuka, hasarar dukiya da abubuwa makamantansu, ko kuma kin amincewa da kin da'a ga doka ta ƙasa idan an sharɗanta ta, wato hito na hito da dokoki na ƙasa da abubuwa makamantansu. To idan ka auna ainihin abubuwan da ke gudana bisa la'akari da ita wannan kungiya ta IMF, na farko dai kamar da ka sani ba hasarar rayuka kawai kadai aka samu ba, an hada da hasarar rayukan ma'aikata irin na tsaro. Wannan bugu da ƙari ne akan ainihin kawo barazana game da abin da ya danganci ainihin walwalar jama'a ta fuskar abin da ya danganci kaikawansu da neman abincinsu ta fuskar halal da abubuwa makamantansu. To idan aka samu barazana wadda ta danganci walwalar jama'a, aka samu hasarar rayuka na ainihin ma'aikatan tsaro da ainihin mutane masu neman halalinsu, da kuma kin da'a game da umarni na gwamnati, ko kuma kin amincewa da haƙƙin gwamnati da ta bada umarni domin kwanciyar hankali da limana, dukkan shikashikan da ake nema na abin da ya danganci ta'addanci sun haddasu. Kuma a cikin irin wannan yanayi, kotu tana da dama da haƙƙi na ganin da cewa ainihin an ɗauki matakai na haramta ta mu'amalar kungiya ko kuma wani mutum wanda ke kawo barazana makamanciyar wannan game da kwanciyar hankali da limana al'umma, musamman la'akari da cewa ainihin idan ka auna Najeriya, mu Najeriya ce ƙasa ce wacce da akalla yawan jama'a da zai kai miliyan 180. To idan ka kaddarta cewa ma kai ka kai yawan al'umman ka ya kai mutum miliyan 1, suka ce ba za su bari mutum miliyan 180 su samu kwanciyar hankali da limana ba. Ina ganin duk shikashikan ta'addanci sun tabbata.
Idan kana faɗin haka, ai a ɗan kwanakin baya ko shekarun baya akwai ƙungiyoyi wanda suke na tada zaune tsaye musamman a kudanci waɗanda suke ta ainihin hana yanda ake ainihin ciro arzikin ƙasa ma, amma kuma ba a sa wannan ƙungiya ta shiga cikin ƙungiyar 'yan ta'adda ba. Ta ya za a ga cewar kuma wannan an sa ta cikin ƙungiyar 'yan ta'adda?
Amma idan ka lura, Dr. kamin yanzu akwai kungiya makamanciyar ta IPOP, ita ma daga kudancin Najeriya, da ta ɗauki matakai makamancin waɗannan na umarni da makamai da fin ƙarfi da ta da zaune tsaye, ita ma an haramta ta. Saboda haka ba shawara ba ce da ke da nasaba da ainihin yanki ko abin da ya danga ko wani abu makamancin haka nan. Shawara ce da ke da nasaba da ainihin kawo barazana game da abin da ya danganci kwanciyar hankali da limana da ta da zaune tsaye akan abin da ya danganci kwanciyar hankalin 'yan Najeriya. Saboda haka ba tun da kamin yanzu an ɗauki wani mataki wanda ya haramta wata kungiya wadda ta ɗauki mataki makamancin wannan ta huta unwani da ƙarfi da makamai domin kawo salwantar rai, to ya tabbatar ma da cewa ba shawara ba ce da ke da nasaba da yanki ko da al'umma. Shawara ce wadda ke da nasaba da tada zaune tsaye, wato ke da nasaba da shikashikan kawo barazana game da wanzuwar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya da kuma kin da'a ga dokokin ta halattattu.
Zama na lafiya, al'umma ta saka kungiya. Zama na lafiya, shi ne shugaban Najeriya.